sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashar FM na Biyu Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya kana masu na'urar computer har lokacin da suke son kama tashar to su daddangula biyuahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin saka jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labarin duniya za ku cewa ɗaya daga cikin jami'an adawa a jamhuriyar Niger rikiciya barke tsakanin su wato jami'an MPN na jamhuriyar Niger wanda har ta kai ga koran wasu shugabannin jami'ar sai kuma ɗan majalisar dokokin yankin Birnin Kwanni suka soki lamirin magajin garin cewa ba su daɗin yadda yake tafiyar da harkoki ba. A Najeriya kuma jami'an 'yan sanda ne a jihar Oyo suka ba da umarnin hana amfani da abin wasan nan na wuta da ake ce ma banga. Kana murfe rahoton namu da batun jefa kura'an 'yanci rani a wasu kasashe. Sai dai kuma za mu samu damar kawo muku shirin kallabi na Maryam Dauda ba saboda wasu dalilai da suka sha ƙarfin mu. Amma muna da shirin jaridun da suka ɗauki hankulan nan Amurka da kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a barkanku da hantsi. Madugun kungiyar ta'addanci ta Najeriya ta Boko Haram Abubakar Shekau ya fito wani sabon faifan bidiyo yana cewa ƙarya gwamnatin Najeriya take shatawa da ikirarin da ta yi na cewa ta gama da su 'yan Boko Haramiyar da ke dajin Sambisa. Shekau dai wanda ya magana da harsunan Hausa da kuma Larabci ya ce ya ɗauki faifan bidiyo ɗin ne a ranar Lahadin da ta gabata wato ranar Kirsimeti. Kodai yake bai fayyace a ko'ina ne ya ɗauki maganganun nashi ba. A cikin faifan aka ji Shekau yana cewa muna na lafiyar mu ƙalau ba wanda ya kore mu daga ko'ina kuma ba wata hanyar sanin inda muke in ba ta wani ikon Allah ba. A ranar 23 ga watan nan na Disamba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar cewa sojan ƙasar sun samu nasarar kame dajin na Sambisa wanda kuma shi ne sansani na ƙarshe da ya rage a hannun mayaƙan na Boko Haram. Hakumin shugaba Buhari ya ce kama wani sansani da ake kira Zero Camp ya nuna cewa an yi Boko Haram ɗin dukan ƙarshe na gama da su baki ɗaya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki matakai da dama na horar da Rasha saboda shishigin da ta yi a cikin zaben Amurka na wannan shekara wanda ya haɗa da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da muzgunawa jami'an diplomasiyyar Amurka da ke aiki a birnin Moscow da dai sauran abubuwan da ake zargin ƙasar da aikatawa. Shugaba Obama ya ce yana ganin matakan da ya ɗauka sun dace kuma sun yi daidai da abubuwan da Rasha ta aikata waɗanda Obama ya ce suna iya yin lahani ga wato muradun Amurka sannan kuma sun kare ƙa'idojin cuɗanyen ƙasa da ƙasa. Daga cikin matakan da shugaban na Amurka ya ɗauka har da na horar da mutane da ƙungiyoyin Rasha guda 9 haka kuma Amurka ta bayar wasu jami'an ofishin jakadancin Rasha 35 da ke nan birnin Washington sa'o'i 72 da su haɗa yanasu su fa Amurka ɗin. Ko bayan haka Amurka ta harantawa Rasha amfani da wasu manyan gidaje guda biyu na hutawa mallakan gwamnati da ke bin wato jihohin New York da Maryland da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana da cewa muhimman wuraren sake jiki ne a wurin kusoshin gwamnatin ta Rasha.
Rahotanni daga ƙasar Siriya sun ce sabon yaƙi ya ɓarke sa'o'i biyu kacal bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka ƙulla wadda ta soma aiki daga ƙarfe 12 daren jiya a kogon Siriya. Sai dai yarjejeniyar an ƙulla ta ne kawai tsakanin gwamnatin ta Sham da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye amma ban da waɗanda ke da alaƙa da ISIS. Wata ƙungiyar 'yan Siriya da ke zaune a ƙasashen waje da ake kira ta Observatory ta ce 'yan tawaye ne suka so makare ƙa'ida ita wannan yarjejeniyar sulhun lokacin da suka yi ƙoƙarin su kama wurare da ke lardin Hama. To amma kuma Muhammad Rashid da ke magana da 'yan ƙungiyar 'yan tawayen Jaish al-Nasar ya ce sojan gwamnati ne suka fara karya ƙa'idar yarjejeniya da lokacin da su kuma suka fara cire da rukuki a kan wasu yankuna da ke lardin Idlib da ke makwataka da lardin Hama ɗin.
Rundunar 'yan sandan Brazil ta ce ta gano wata mota da ta ƙone ƙurmus wacce a cikinta suka sami wata gawa da suka yi imanin cewa ta jakadar ƙasar Girka ne da ya salwanta a kwanaki da dama da suka gabata. Tashar talabijin ta Globe ita ce ta nuno wata farar mota ta ƙone a wata unguwar talakawa inda ake yawan samun tashe-tashen hankula a birnin Rio de Janeiro inda kuma daga nan ne jakadan na Girka Criocos Amiridris ya ɓace bayan da ya je ziyartar wasu abokansa da ke wannan unguwa. Tashar talabijin ta Globe ta ce lambar motar da ta kone ta daidai da lambar motar jakadar a ofishin jakadancin na girka da ke Brazil sai dai bai taba cewa jakadan ya bace ba maimakon haka sun ce wai ya je hutu kuma zai dawo bakin aiki ranar 9 ga watan Janairu na sabon shekara
to muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen sana'a murya Amurka jimillar yan sanda da ke rasa rayukansu a bakin aiki yana ta karuwa musamman a cikin wannan shekara da ke karewa a Amurka din sabili da hare-haren da ake ta kaiwa jami'an tsaro kamar wanda aka kai a biranen Dallas ta jihar Texas da Baton Rouge na jihar Louisiana wani sabon rahoton da Asusun tuna da yan sanda na Amurka ya fito da shi jiya ya ce yan sanda 135 aka kashe a wannan shekara a nan Amurka yayin da suke bakin aiki yawan su sun mutu ne a cikin hatsarin mota amma kuma rabin su ko kuma kusan rabin su da an kashe su ne da gangan wato an musu kisan gilla wannan jimilla ta nuna cewa an samu karin kashi 56 cikin 100 kenan fiye da wanda aka kashe a shekarar da ta kare shugaban Asusun tuna da yan sandan Craig Floyd ya ce bai taba ganin shekarar da aka yi asarar yan sanda da yawa kamar a wannan shekarar ba
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin da batun rudanin da ya kunno kai a cikin jami'ar MPN na jami'ar Niger wanda raye dalilin kuwa wasu shugabannin jami'ar. Ga su lamu mun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An application des articles 12 et 15 du règlement intérieur du Bureau politique national.
Wannan ita ce sanarwar da shugabannin jam'iyyar MPN kishin kasa suka bayar a ƙarshen wani taron tantauna makomar wasu gaggan jam'iyyar su 13 da ake zargi da take wasu dokoki da ka'idodin jam'iyya wanda kuma alamomi ne na tawaye. Inji dan majalisar dokokin kasa Korone Masani wanne ya kara da cewa sun gano hujjoji masu ƙarfi da ke fayyace cewa waɗannan mutane na kokarin kwace jam'iyya daga hannun shugabanta Ibrahim Yakuba.
Shugaban partin na tawa shine Alhaji Malik Allah ya ji kanshi ya rasu. Bayan rasuwar shi suka je don suna da niyyar su sa biro jihar Biyar su yi conference ko su yi congress su ce su ne masu party sun hidda Ibrahim Yakuba. To muna labarin su sun je sun yi ranyo a Maradi. Wanda yake ranyo Maradi mataimakin president ne. Mataimakin president bai da izini ya kire ranyo. Kuma suka kire ranyo suka ce sun yi committee na Radio Sama. Kenan tawaye ce. Yi dan tawaye ka aka mai.
Sai dai Sen Jibo da ke cikin jerin waɗanda aka kora daga jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa ya musanta wannan zargi. Hasalima cewa yake shugaban jam'iyya da makusantansa na neman mayar da jam'iyyar tamkar mallakin su.
Tunda muka shiga cikin wannan party akwai halaye da yawa wanda muna ganin da ba daidai ba wanda yana kishin kasa bayya ish. Problem imu babba na cici MPN kishin kasa shine Ibrahim Yakuba da masu ba su shawara mu ba mu yarda da wannan. Na jiwa goren party kaman party na gungu guda.
Shugaban MPN kishin kasa yankin Doso bugo da ƙari mataimakin shugaba na kasa baki daya Alhashi Ibrahim Ahmadu dake adawa da matakin korar waɗannan kusoshi yayi murabus jim kadan bayan fito da wannan sanarwa domin a cewar sa ba a mutunta tsarin demokradiya a wannan jam'iyya.
Ya san kuri inda ni kawo cikin wannan tahiya nayi demiso ne tare da daga soki na gaba da wannan ko saka babu duk inda suka to su binkika mu dai komini 11 na department da Doso mu hita batun su tunda partin su ba parti ne na kasa ba
to amma a ganin uwar jam'iyya
kar muna da jam'iyya gurguwa tsalakakka da muke da jam'iyya wadda ba gurguwa ba amma mai matsala in muna cikin matsala ina za mu tai ai kaga shi a tiya dibiti ne ko amma da yake ya abubuwa wanda ba cikin kaida ba sai muka hidda shi saboda hujjar mu bai yi abin da ya kamata ba a kida gare mu muna da kaida cikin partin mu ba wasa na muka yi ba wanda muna neman iko Niger kuma mu wasan kara ba wasan kara bane
wannan jam'iyya ta samo asali ne watanni uku bayan da jam'iyyar PNDS tarayya ta kori Kanal Ibrahim Yakuba daga sahun ƴaƴanta saboda zarginsa da bijirewa umarninta ta hanyar yunkurin kwace shugabancin leshanta a yankin Doso zargin da makusantansa suka musanta a can baya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Ebane
To a gaida Sulaiman Mamuni Barma kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta, to kusani akwai ma'azanta. Talakan cikin ma'azanta, wanda ya yi gida ya yi moto, ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa. Ya gode Allah bayan alheri, shi ne talakan cikin ma'azanta. Mai arziki cikin matalauta, riga sabi da damala. Idan gari ya waye, ya gaishi ban kuma aiki, ya yi aikinsa in ya tashi. In ya santaro ko sisi, koko ya samu nera, ya zo ya yi ɗan kyauta, sannan ya ci da iyali, sharaɗi ya gode Allah shi. Mai arzikin matalauta, mai arziki cikin matalauta.
To Allah ya ji gandan maraya. Har yau muna cikin jamhuriyar ta Nijar, kuma akan batun siyasa. Wannan karon ko ƴan majalisar yankin Birnin Ƙwannin ne suke sukar lamirin magajin garin Birnin Ƙwannin akan cewa yadda al'amura ke tafiya a yankin ba su jin daɗi. Ga Haruna Mamman Baƙo da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jam'iyyar mai mulki a mataki na ƙasa sun nuna baƙin cikinsu game da yadda lamurra ke tafiya a ma'aikatar magajin garin Birnin Ƙwanni, inda 'yan adawar suka zargi magajin garin da yin sakaci a cikin jagorancinsa na da'irar, kamar yadda Mamman Nasiru Haruna da majalisar da'irar Birnin Ƙwanni na gungun jam'iyyar PNDS tarayya ya yi mini ƙarin bayani.
Hisbillahi, bisa ga abin da muka gani kama abun baƙin ciki ne bisa ga wanda aka tafi yadda ayyuka na komunikin ga na Ƙwanni. Don me yasa nace abun bakin ciki ne? Yanzu an ka diba an sai ke concern kamar execution na bidje na 2016, kamar shigowa kuɗi dududu kashi 26 na bisa ga 100 yake shigowa. Kenan wurin nan babu wani jan kokari wanda suke yi na misali shigo kuɗi. Amma yanzu sai ka zo ka diba ha gani kamar wajen abin da ya shahi kamar investment. Shi ma investment babu aiki na azo a gani wanda an kai. Tun dai yau baiwa a ce aikin karkara kullum cikin meri ne kuɗin getaya. Yanzu in ka doka na muku zancen ma'aikata da za a doka, ma'aikata uku. To yanzu zaman da ake a 2016 wagga situation wadda sun ka bamu ta 30 ga watan 11 ne sun ka bamu situation. A 30 November ko rabin kuɗi na ma'aikata ba a biya ba. To yaushe na kai da baka iya biyan ma'aikata kuma ka ce ka koma shiga doke-doke waɗansu ma'aikata.
Sai dai a lokacin da yake mayar da murtani ga kalaman 'yan majalisun na jam'iyyar PNDS tarayya masu adawa a da'irar Birnin Ƙwanni, magajin garin na Birnin Ƙwanni na jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu, cewa da Dr. Asuman Sumaila ya yi watsi da waɗannan zarge-zargen na 'yan adawar kamar haka.
In sakaci ne na muduka ne, sakaci ba na mayar kaɗai ba ne. Yau duk abin da nake so in yi matsayina na mayar, in bani da goyon bayan su konsayin da suka ga cewa akwai sakaci, kenan aikin banza ne. In akwai hanyoyin da suka ga mun yi sakaci, su yau in sun zo sun ce mini dole ga abin da zani ban da wata wadda, saboda yau mayar duk abin da zai zarta suwa sai abin da konsayin ne suka ce ka tai kai. Kenan sakaci ba nawa ba ne, sakaci nasu ne. Su koma su rayu su dama gindi su ce ga hanyoyi inda ya kamata mu bi, ni ina shiga gaba su biyo bayana. Ni kullum kira ne nake yi. yau gwamnati ya rige ya hidda haƙi daga kanshi haƙi wani haƙi ya rige hidda daga kanshi shine ya rige ya ce sashe kaza na bar muku su ya kawo muku hukuma kusa gare ku yace ku ba su diya kaza ayi muku aiki kaza kenan yau in muna shin ciyon garin mu muna son garin mu ya ci gaba shine abu na farko ya kamata a ce duk wanda ya san yana da haƙi na meri ya shidda shi yalla haƙi wanda ya rataye bisa gare ka shine lango na duk shekara da kamata baka bi ba jikka da 20 ne yau saboda Allah bai jikka da 20 ba in wata lalura ta zo kai baka jin nauyin ka zo ka ce mini ga lalura da ta kama ka
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari kan bude maka ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah zai
to daga jamhuriyar Niger kuma inda yan sai rundunar yan sandan jihar Oyo inda tace duk wanda ta kama yayi amfani da abin wasan wutan nan da ake kira banga to zai gane kuransa ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Rundunar yan sanda ta jihar Oyo tare da rundunar tsaron fannin kaya wato civil defense sun shirya tsab domin samar da cikakken tsaro a lokutan bukukuwan sabuwar shekara ta 2017 mai kamawa kakakin rundunar yan sandan jihar Oyo Adekunle Ajesibutu yace a cikin matakan da sun ka dauka har da giggirke jami'an yan sanda a muhimman wurare da hana buga abin wasan rutan nan mai ƙara kamar bindiga da ababen fashewa pretendant yan sandan Najeriya Adekunle Ajesibutu yace na yin gargadi ga yara da iyayensu da su nisanci buga banga kuma iyayen yaran su hana wa yaran buga banga don kaucewa razana jama'a a fadin jihar Oyo yace duk wanda an ka kama yana buga banga da aikata ko wani irin laifi da dokar Najeriya ta hana zai fuskanci kulyaman ta sabo shi ko komandan rundunar tsaron farin kaya wato civil defense a jihar Oyo Mr. John Adewuye ya baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara a cikin kwanciyar hankali
Assuring my good people of Oyo State that throughout this festive period they are safe.
Mr. John Adewuye yace yana baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara lamuyi lafiya. Tuni dai rundunonin tsaron biyu wato na yan sanda da na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense suka dauki matakai don tabbatar da tsaron a lokacin bukukuwan da bayan bukukuwan sabuwar shekarar. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Na daga 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 kayan sada kaka ya dai da kici kuma ni ba ne saka ta jawa in dai zama da dan sanda bai kunin kana ta kille wai kai kana da dan sanda tunda akwai wadanda afarin kayan su akwai wadanda
to kana zamu rufe taskan rahotannin ne da butun jefa kura ga yan Najeriya dake wata kasa idan lokacin zabi ya zo sai dai na tambayi professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel dake jihar Minnesota a nan Amerika ko ina hankalin sai karkata game da wannan batu ga abin da yake cewa
ra'ayina dai akan wannan shine zan ce ba zan ce wai laifi ne ai haka ba amma babban magana shine a gani na wannan ba shine babban damuwan siyasar Najeriya a yanzu ba a zahirin gaskiya mutum ya dubi damuwan siyasar Najeriya a yanzu kuma ma wannan maganan ya zama kaman yaudara ne
me yasa
abin da yasa na faɗa haka kaman maganan ta zama kaman ƙaryar arziki gida ba dangane
to
muna kokari a ce mutane wanda suke ci rani a wasu kasashe su jefa kuriya da sauransu da menene da menene amma kuma babban damuwa shine a menene yan siyasar Najeriya za su yi domin su biya bukatun mutane mu wanda shekara da shekaru suna jefa kuriya ko kuma kuriyoyi amma kuma ba wani abin da ya faru kuma wasunsu ma in sun jefa kuriyan ba kirgawa ake ba in kuma an kirga ma baya canja komai a rayuwarsu
to kana ganin an jewa nan ma ba zai tasiri ba kenan
ko an yi akwai abu biyu anan wanda ina so mutane su fahimta za a iya yin zabe tsakani da Allah kuma za a iya yin zabe a tabbata cewa kowa a Najeriya ya jefa kuriya kuma kuriyan an kirga ta yadda ya kamata amma wannan wani abu ne wani abu kuma da ya kamata na biyu mutane su sani yana da muhimmanci shine shin waɗannan mutane da aka zabe su tsakani da Allah idan sun je Abuja za su je su soma aiki don an zabe su tsakani da Allah, kur'un su tsakani da Allah ne aka zabe su, lallai ne cewa idan sun je Abuja za su yi aiki tsakanin su da Allah su biya bukatun jama'a, wannan wani abu ne daban. To amma wannan tambaya da ne na biyu shi ma yana da muhimmanci. So ni a gani na ko da yake bazan ce laifi ne mu da muke cirani nan mu jefa kuriya ba, amma babban damuwar Najeriya yanzu shine na daya a tabbata akwai hanyoyi, akwai wasu matakai da aka dauka domin kowane mutum talaka da mai arziki da talaka ya tabbata ya jefa kuriyan sa, kuma kuriyan sa an kirga.
Yaga kawai ta taru dan dan ta ka kuwata an sare wani don hauka, amma da wani don hauka wani yayi wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa ta ho bai sake ta guba kullalla ba ta no digima adam so yanzu amma da rabbun roka Allah kyauta ma ba yanka kawa hala dan za ka eke ballo da daddare ba ayon wanka dan saboda bai dafare gobe fada ma diyan siya da daddare ba ayon wanka
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 21. Yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. Kasancewar wannan shine sati na ƙarshe a shekarar 2016 da yawa daga cikin jaridun Amurka bayan labarai na yau da gobe da suke dauke da su, mafiya yawan su sun yi rahoto na musamman domin waiwaye akan kallon al'amura manya da kuma ƙanana da suka faru a cikin wannan shekara ta 2016. Sakamakon haka ni ma na duba ciki da waje na zaɓi rahoto na musamman da jaridar Washington Times ta buga mai taken Adabo ga shekarar 2016, shekarar da ke cike da abubuwan bakin ciki da kuma farin ciki. Jaridar ta fara da labarin shahararren mawaƙin nan da ya rasu mai suna David Bowie a watan Janairu sakamakon ciwon daji da ya yi ta fama da shi. Mawaƙin ya rasu ɗan kwanaki kaɗan kafin ranar da zai cika shekaru 69 a duniya. Sai kuma watan Fabrairu, sakamakon ƙalubale da kuma rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta na yanar gizo, ƙungiyar masu shirya fina-finai na Hollywood wato Academy suka yi canje-canje da ake sa ran zai kawo canji ko kuma surki na launin fata a cikin 'ya'yan ƙungiyar. Domin a shekarar jarumai 20 da ke neman ɗaukar gasar Oscar duk fararen fata ne. A watan March kuwa ƙungiyar mawaƙan nan mai suna da Rolling Stones suka cashe wasa a ƙasar Cuba, wani abu da ba a taɓa zata ba sati guda bayan shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya kai ziyara a ƙasar ta Cuba. A watan Mayu kuwa 'yan wasan barkwanci na dare a Amurka da aka fi sani da Saturday Night Live ko kuma SNL a taƙaice suka kwaikwayi 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da kuma Bernie Sanders, inda a gaske kuma Donald Trump ya bayyana a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican. A watan Yuni ne na shekarar duniya ta yi rashin mashahurin ɗan damben duniya Muhammad Ali bayan rashin lafiya da ya daɗe yana fama da shi. Muhammad Ali ya rasu yana ɗan shekaru 74 a duniya, sannan kuma Hillary Clinton ta bayyana a matsayin 'yar takarar shugabancin ƙasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A watan Yuli kuwa tsohon shugaban kamfanin yaɗa labarai na Fox News ya yi waje daga kamfanin sakamakon ƙararsa da aka yi akan tsokanar da bata dace ba ta hanyar jima'i a wajen aiki. A watan Agusta kuwa ɗan wasannin ƙayar Amurka mai suna Michael Phelps ya yi ritaya daga harkokin wasanni, inda ya ƙare wasan Olympic na shekarar da sarƙoƙin zinare mafi daraja har guda 23. Sai kuma watan Satumba, inda a karo na farko Clinton da Trump suka kada muhawara wacce ta jawo 'yan kallo a gidajen talabijin kimanin miliyan 84 suka kalla, wacce ba a taɓa ganin irinta ba. A watan ne dai auren shahararriyar jaruma Angelina Jolie da mijinta shahararren jarumi Brad Pitt ya mutu. A watan Oktoba aka saki wani tsohon faifan bidiyo da aka ji ɗan takarar shugabancin ƙasar Amurka wato Donald Trump yana ikirarin taɓa mata a ko'ina ta yadda ya so, al'amarin da ya kirkita kamfe ɗin ɗan takarar. Sai watan Nuwamba, Donald Trump na jam'iyyar Republican ya kafa tarihi, inda ya kwaɗa abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da ƙasa, inda ya zamo zababben shugaban ƙasar Amurka na 45. Sai watan Disamba, a watan ne shahararren mawaƙin nan mai suna George Michael ya rasu. Carrie Fisher, shahararriyar film da ta fito a matsayin Princess Leia a shirin film ɗin Star Wars ta rasu. Kwana ɗaya bayan rasuwarta, mahaifiyarta Debbie Reynolds ita ma wacce take shahararriyar 'yar wasa a Hollywood ta riga mai gidan gaskiya. To kadan daga cikin abin da zan iya tsakuro muku kenan sai kuma shekara mai zuwa in mai sama ya kai mu da rai da lafiya za ku ji ni dauke da wani sabon shirin na sharhin jaridan Amurka Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ayi shagalin shiga sabuwar shekara lafiya
An gaira Nazir yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu haro kuka aika muna
Salamu alaikum suna na Mustafa Muhammad ina zare Akana a 2017 Allah ya kama mana zaman lafiya a Najeriya Allah ya sa abinci ya sauko Allah ya sa abubuwa su tafi sosai Allah ya tsara jan gwamnatin Jalal Bahari ku huta lafiya
Assalamu alaikum suna na Musumo Galdin Rali ke Tariko Bakuri da wa ina kira ga gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Fasadi dan Allah da annabi ka zo kai zaben kananan hukumomi Alaka kana cikin mafi da talauci yayin zaben wannan na kananan hukumomi zai kawo sauki talauci a jihar Katsina da ta Musumo Galdin Rali
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suna na Muhammad Easy Mandela kai kan sula jin dadi yar wannan majalisar matasa da wasanni ta jihar Sokoto muna fatan mu da mahalarta mu ga tsohon shekara lafiya Allah ya gwada mu ɗan Najeriya sabon shekara da ƙarshen ta Allah ya canza mana wahalun da an kasha da cikin sabon shekara Allah ya ba mu alherin da cikin sabon shekara
Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amerika ni ne magana sunana Muhammad Ayo Izu da sai da daya da gani a cikin tashar Jambutu a garin Jamaica da ma wacce ni da ra'ayina shi ne ina fatan Allah ya sa wannan shekara da muskanta ta zamanto shekara ce mai albarka kuma shekara ce wadda take ciki da zaman lafiya kamar shekarar da muke ciki wadda ta shuɗe mun gode wa Allah
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
To shugaban kungiyar Boko Haram a Najeriya Abubakar Shekau ya bulla a wannan sabon faifan bidiyo jiya yana cewa ƙarya gwamnatin Najeriya ke yi da ikrarin da ta yi na cewa ta gama da su ɗan Boko Haram musamman wanda suke cikin dajin Sambisa Abubakar Shekau wanda ya magana da harsunan Hausa da Larabci ya ce ya dauki faifan bidiyon ne Lahadin nan da ta gabata wato ranar Kirsimeti ko da yake dai bai ce ga inda ya dauko maganganun nashi ba A ranar 23 ga watan Disamba ne shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba da sanarwar cewa sojan kasar sun samu nasarar kama dajin na Sambisa sansanin da yake shine na ƙarshe da ya rage a hannun yan Boko Haram din Shugaban Amurka Barack Obama kuma ya dauki matakai da dama na horon Rasha saboda shishigen da ta yi a zaben Amurka na wannan shekara wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da musgana jami'an diplomacy a Amurka din da ke aiki a birnin Moscow da dai sauran abubuwa da ake zargin cewa ta yi Obama ya ce yana ganin matakan da ya dauka dai sun yi daidai kuma sun dace da abubuwan da Rasha ta aikata wanda ya ce suna iya yin lahani ga muradan Amurka din kuma dai sun taka kaidojin cutaya kasa da kasa Rahotanni daga Siriya kuma suna cewa sabon yaƙi ya barke sa'o'i biyu kashar bayan yarjejeniyar tsagaitauta wacce aka kulla kuma ta soma aiki daga karfe 12 daren jiya a gogon Siriya din sai dai wannan yarjejeniyar din an kulla ta ne kawai tsakanin ita gwamnatin ta Sham da wasu kungiyoyin 'yan tawaye amma ban da kungiyoyin da ke da alaka da ISIS
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustafa Sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Samuel Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu Darul ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji mu